الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتم تمي أيو إن شاء الله زام درسينا نبقي وزام تاشي فصل في الأجال fasali da yake bayani dangane da ajali, wato lokaci da alƙali zai bawa wanda ya kawo ƙara ko aka bashi, domin ya kawo wanda ya kawo ƙara ko aka kawo shi, domin ya je kawo hujja da zai tabbatar da gaskiyarsa. Za a bashi wasu kwanaki ya nemo shaidu ko ta hujja wanda za ta tabbatar da cewa shi ne mai gaskiya ko makamancin wannan. Abinda ake ce al'ajal jam'u ajali ne, wato jam'i ne na ajali. Ajali kuma shi ne al-muddatu allati yadribuha al-qadi li ahadi al-khasmaini aw lahuma li ya'tiya bi hujjati, wato shi ne lokaci da alƙali zai ba wa ɗaya daga cikin masu husuma ko wanda ya kawo ƙara ko wanda aka kawo ƙaransa, ko kuma ya ba su dukkanin su guda biyun ma, domin kowa ya zo da hujjansa. Baka kwana uku ko sati ɗaya ko sati uku ko wata ɗaya ko makamancin wannan. Imam ya ce wal ijtihadi al-hakimi al-ajalu maqulatun haythu laha isti'malu wa bi thalathatin min al-ayami ujjila fi ba'dhin min al-ahkami كمثل إهدار الشفيء للثمن والمدة إن نسيان إن طال الزمن والمدة أن له ما يدفع به يمينا أمرها مستبشر ومثبت دينا لمديان وفي إخلاء ما قرب ذلك الصفي وشرطه ثبوت الاستحقاق برسم الإهدار في هبائه. والاجتهاد الحاكم الآجال، الآجال أجلي ko ajali, ba sai an fassara shi da jami'in mun ce ajalulluka ba, don sai ba da kuma wani abu daban. Ajali kawai mawkulatun abun wakiltawa ne lishtihadi alhakim da ishtihadin alqali haythu la hakti imalu, a duk inda za a aiwatar da ita, wato duk hukuncin da yake buƙatan a baka lokaci ka je ka kawo dalilanka ka tabbatar da hujjarka na cewa kana da gaskiya. Galibin waɗannan lokutan da ake ba wa mutum ko ajali da za a bashi ko time da za a bashi domin wannan, to galibin su an bar su ga ijtihadin alƙali ne, wato shi alƙali shi zai duba kwana nawa ya kamata ya baka, don ya danganta da nisan inda shaidun naka suke ko kusancinsu ko abun a ina yake ko kuma a tsawon zamanin da aka ɗauka a cikin matsala ne. So shi ne zai duba ya ga kwana nawa zai ishe ka, sai baka adadin waɗannan kwanaki domin hujja ta tsaya a kanka. To amma ana samun wasu matsaloli wanda alƙalai suka yi ijtihadi suka fitar da kwanakin da za a ba mutum ko kuma nassi ya zo a kansu na alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ne yace wa bi thalathatin min al-ayami ujjila fi ba'd min al-ahkami wa bi thalathatin min al-ayami, da kwana uku ne ujjila aka sanya ajali fi ba'd aw su shashi min al-ahkami, na hukunce hukunci, wato akwai daga cikin hukunce hukunci akwai waɗanda ba a san kwana nawa ya kamata a bayar ba, sai alƙali in ya yi hukuncin nan ne zai san kwana nawa za a bayar. Akwai waɗanda kuma malamai suka ijtihadi alƙalai suka ga kwana kaza ya isa ka je ka kawo hujjanka. To amma dukkanin wannan idan babu nassi a kan wani, idan akwai nassi a kansa ko ijma'i, to za a tsaya a kan abinda nassi ya tsaya a kansa, wato alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in malamai. misali idan mutum ya kai mace ta kai kara akan mijinta ya rantsi shekara guda da zai sadu da ita ba, to wannan sunan abun da ya ila'i, sunan samuli, to wannan ba za a ce kwana uku za a bashi lokaci ya da ya ci gaba da saduwa da iyalinsa ko ya kace ta ba. Shari'a ta riga ta sanya wannan ajalin wata hudu ne, wata hudu za a bashi. Idan wata hudu bai dawo ya ci gaba da mu'amala da iyalinsa ba, alƙali sai take mata matarsa ko da bai sake ba. Wannan saboda fadin Ubangiji ta'ala, lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim. Duk wanda suka rantsi da Allah ba za su sadu da iyalansu ba sama da wata hudu ko wata biyar ko shida ko shekara ko fiye da haka, to za a dan saurara musu ne a ba su ajali zuwa wata hudu kawai. Idan suka dawo suka ci gaba da mu'amala da iyalansu, Allah ya yafe musu. Idan ko ba su ci gaba da su sake dawowa ba, sun yi niyyar saki, Allah ta'ala dama ya sani, mai ji ne kuma ya san abin da suka yi niyya a zuciyarsu. To amma alƙali sai ya zartar da wannan sakin, ko sun zartar da shi ko ba su zartar da shi ba, domin kar ya ci gaba da cutar da matansa. To ajalin ila'i shi ba a buƙatar ijtihadin alƙali. Qur'ani ya riga ya faɗa wata hudu kawai za a bashi, yana wuce wata hudu alƙali zai hukunci. Sannan haka nan akwai mu'tarid, wato rabto, shi ne wanda matarsa ta kawo ƙaransa cewa baya iya saduwa da ita, bai da lafiya kenan, ba zai iya saduwa da mace ba. To wannan shekara guda ne malamai suka ce za a bashi ajali, wato ya je nemi magani, domin wannan in ka bashi kwana uku ko wata ɗaya ko biyu ba wani amfani da za su masa. Saboda haka sai a ce ya je nemi magani, an bashi shekara ɗaya kuma ba za a riba shi da iyalinsa ba. Idan wani gari zai je nema, duk inda ya ji labarin magani ya je nema har zuwa shekara guda. Idan ya samu magani ya warke, ya iya saduwa da iyalinsa, to sai ta ci gaba da zama a matsayin matarsa, ba za a riba su ba. In ko shekara guda bai samu magani ba, ko kuma ya samu magani amma shi bai warke ba, baya iya saduwa da matarsa, to za a riba su, domin idan ta ci gaba da zama za ta cutu, kuma akwai haɗari a zaman nata, za ka sai a riba musu, a riba auren nasu. Da aka sa musu ajali kaɗan kaman kwana uku, shi ne wanda malamai ke ce mana wa bisalasatin minal ayyami ujjila fi babi minal ahkami, da kwana uku ne aka yi ajali na wasu daga cikin hukunce-hukunce. To sai kawo wani misalin, sai ce ka misli ihdari shafi'i lissaman wa mudda'in nisyana in talal zaman wal mudda'i anna lahu ma yadfa'u bihi yaminan amruha mustabshaw kamis da ihzari shafi'i. Wato waɗannan misalai ne guda biyar malam ya kawo, wanda alƙali zai ba da ajalin kwana uku domin mutum ya je ya kawo shaidunsa ko ya tabbatar da hujjan cewa yana da gaskiya ko kuma wani abu daban. Sai ce kamis da ihzari shafi'i kamar halartowan mai kamu da shufu'a lissaman ga kuɗi, mutum ya yi kamu da shufu'a amma bayi da kuɗin yana son a bashi lokaci, sai a ce an baka kwana uku kaje ka kawo kuɗi. Amu da shufu'a shi ne kamar yanzu kada ka gaji wani fili da ɗan uwanka ko gida amma ba ku riba ba, ko kuma kun haɗa kun saya, ko an baku kyauta, ko an baku sadaka, ba ku riba filin ba, kowa yana kai kana da rabi, shi yana da rabi, kenan ɗayan da ya tashi sai zai ce to fili na kaza ni da ɗan uwana ne, ni rabi na rabi nawa za ka sai rabin nawa, sai ce na siya miliyan ɗaya. Kaga yanzu shi in an bashi miliyan ɗaya ya fita, yanzu maimakon da kai da wani ne ko abokinka ko ɗan uwanka, yanzu wani mutum daban ne kuma zai zama kake tarayya da shi a cikin filin. To wannan shari'a sai ta baka daman za ka iya mayarwa da wannan mutumin kuɗinsa ka mallaki wannan filin kai kaɗai, in ma gida ne ka mallake shi kai kaɗai, amma da sharaɗin in ba a riba ba, domin idan an riga an raba kuma to babu maganar shufu'a. Kamar yadda manzo Allah ta sama ya ce wa idza surifat turuq wa wudi al hudud fala shufu'a lil jahl, in an riga an sanya hannu abin an fidda hanyoyi an sa iyaka to babu wani maganan shukuwa yanzu ka zama makwacci ba za ka ce za ka warware cinikin makwaccinka ba mana idan kana makwattaka da mutum bawan da naku ne kuka riba ko kuma a dama kowa da nasa idan ya sai da gidansa ba za ka ce baka yadda ba za ka tada rikici sai dai ka mayarwa shi wanda ya sayan kudin kai ka mallaki wurin ba ka da wannan dama domin yanzu makwacci ne kai ba wai kuna tarayya a cikin wannan gidajen ba ne haka nan idan gona ne an riga an riba an sa iyaka sai dai in ya sai da nasa to ba za ka tada bori ka ce za ka mayarwa wanda ya saya ka haɗe filin gaba ɗaya ba a'a in ba ku riba ba ne in kun riba babu shukuwa amma in ba ku riba ba kana da wannan daman saboda manzon sama ce aljaru ahaqqu bi saqabihi shi makwacci abin nan mai abokin tarayya wanda kake tarayya da shi a fili ko gida ko gona shi ya fi cancanta ka sayarwa wuri idan baka sayar masa ba kuma ko ka sayarwa wani yana da dama ya warware cinikin zai iya zuwa jan alkali alkali ya warware cinikin to a nan kana tarayya da dan uwanka ne kamar da a cikin fili ko gida da kuka gada ko kuka siya ko kuma aka ba ku kyauta to ba ku riba ba sai dan uwanka ya je ya sayar sai ka je kotu ka ce baka yadda ba dan uwanka ya sayar bai shawarce ka ba kai kana bukatan wannan wurin kai kadai sai alkali ya yi hukunci ya ce ka mayarwa wanda ya sayan kudinsa sai wuri ya zama naka gaba daya to maimakon ka dauko kudi ka bayar za sai baka da shi a kasa to sai ka nemi a baka lokaci da za ka je ka kawo kudi domin ka bawa wancan wanda ya sayi wannan wurin filin ya zama gaba daya naka to iya kwanakin da za a baka kwana uku ne ya baka kwana uku ka je ka kawo kudi abinda alkali zai baka kenan sai dai idan shi wanda ya sayar maka ne ko kuma wanda ya sayan ka ne neman ka mayar masa da kudin sa shi yace ya baka zuwa wata daya ko wata biyu wannan kuma hakika ne amma iya kwana uku za a baka dan in ka je kwana uku in baka kawo ba to wannan ya nuna kenan kamar dama ba za ka iya sayan wurin ba sai shi yasa idan har dan kana tarayya da dan uwanka a wuri ba ku riba ba to inda ka sayar ka tuntube shi zaka siyawa ne ba zan siya ba zaka siya ba zan siya ba in baya nan ka bari ya dawo ko ka aika masa in ya ce bai dai siya ba sai ka sayar wani in kuma ya ce dai siya to dole shi din zaka sayar wa shi dai in ya ki ya sayi wurin da kiman sa to kaga wannan kuma naka ne amma in ba haka ba dole shi zaka sayar wa in ko ka sayar wani zai iya fasawa ai zai iya cewa bai yadda bai mayar da wancan kudi ko dai biya kudi a hannu ko a masa ajali zuwa kwana uku a ce ya kawo wannan kudin idan an yi kwana uku bai kawo ba sai alkali ya ce to an jefar da kamu da shufuwanka shikenan daga yanzu wannan wurin ya zama mallakin wanda ya saya din sai dai a muku iyaka ka zama makwaccinsa kawai saboda kwana ukun sun cika ba tare da ka iya wato kawo kudi ka biya ba kenan sai dama wurin ya fi karfinka maimakon ka bari wani ya saya ne kana kiyashin wani ya saya ko kuma kana handama dole kai sai zaka mallake wajen gaba ɗaya kuma baka da wannan halin maimakon shi wannan ya tsaya ya ce to yana buƙatan kuɗi sai ya ce to tunda ka kasa kawo kuɗi kuma ajalin da aka baka ya kare kwana uku to shikenan yanzu wancan ya ci gaba da rike wuri ba sai an mayar masa da kuɗinsa ba shi kuma wanda ya sayar ya kashe kuɗinsa wannan shi ne hukuncin da alkali zai yi a nan sai ya ce wal mudda'in nisyana in tala al-samad والمدعي النسيان ده وندا يكي دعوان منتوا ان طال الزمن اذا زمن ياي تاو واتو نبيو شيني متمن دا اكا كي قارن سا انا بين سا وني حقي اما ابو يا جدي سيتي شي كم غسيا يا مانتا واني يا كاو قارن كاينا بين كا دوبو داري شيكارا 20 دا تا شيغي سو وانا سي كاتيا كانا تيناني كاي كا مانتا سوودا لوكاتي يا ابونا zamani ya yi tsawo kai a yanzu ba za ka iya cewa e ko a'a ba domin watakila ka tuna ka yi mu'amala da shi amma bashi ya shiga tsakaninku ko bai shiga ba sannan ko kuma ka san bashin ya shiga amma kana shakkan anya ban biya shi ba kuwa ko ka biya shi ko baka biya shi ba sai ka nemi alkali ya baka lokaci ka je kai nazari ka je kai tunani kila ka je ka tambayi abokan mu'amalanka ko waɗanda kake bawa labarin ka biya ko baka biya ba ko ina kake aikawa su kai kudi sai ka je kai bincike to wannan za a baka kwana uku a cikin kwana uku nan zaka je kai nazari ko dai ka ce eh lalle yana bina shikenan shari'a ta kare sai ka biya ko kuma ka ce a baya bina na tina ban taba bashi a wurin sa ba idan ka ce baka bashi ba sai a ce to shi wannan ya kawo shaida shi wanda ya kawo karanka in ya kawo shaida shikenan sai a yi hukunci shaidu guda biyu a gani in ya kasa kawo shaidu sai a ce karanka in kuma ka tina ka biya ne sai ka ce lalle na ci bashi a wurin sa amma kuma na biya shi sai a ce to ka je ka kawo shaidan ka biya shi in ka kawo shaidun ka biya shikenan in ka kasa kuma to dole ne ka biya domin al'aslu fil umuri al'adiba al'adam asalin duk abin da bai faru bai zama bai faru ba sai ka kawo hujjan ya faru biyan bashi da ya bin ka bashi ya tabbata amma biya baka tabbatar da shi ba so sai a ce ka je ka kawo shaidu cewa ka biya shi idan ka kawo shaidu shikenan in baka kawo kuma dole ka biya domin kai da kanka ka yadda yana binka sai dai ka yi da awan ka biya ne kuma baka da hujja akan cewa ka biya din dole ka sake dole ka biya to na uku yace wa mithbit wa musbitun dainan limidyanin wa fi ihla'i ma qarraf idhalika ftufi wa musbitun dainan da mai tabbatar da bashi okay to ba kalle ke ko wal mudda'i anna lahu ma yadfa'u bihi yaminan amruha mustashaw wal mudda'i da mai da'awa anna lahu ma yadfa'u cewa yana da abun da zai tunkuɗe bihi da shi yaminan rantsuwa yana da abun da zai tunkuɗe rantsuwa da shi amruha al'amarin rantsuwan nan mustabshi'u abu ne mai muni wato an kawo karanka sai aka ce karantsi to kai kuma baka son karantsi ka ce kai kana da shaidu cewa ba sai karantsi din ba kana da shaidun cewa ka biya shi ko ba ko kuma baya binka to sai ka je ka kawo shaidu idan ka kawo shaidu shikenan ka kuɓuta da rantsuwa da rantsuwa wanda wannan shaidun yana da wahala a same su cewa wane baya bina bashi in kawo shaidu domin abu ne wanda bai faru ba sai a za ka yi ka samu shaidunsa amma akan iya samun shaidun ba su taɓa mu'amala ba ba su taɓa haɗuwa ba kaza da sauransu idan yana da wata hujja dai wanda zai kawo sai ya kawo ko kuma shi wanda wato ya kawo ƙaran sai aka ce ya kawo shaidu sai ya kawo shaida ɗaya sai a ce to ya haɗa da rantsuwa sai ce ka shi ba zai iya rantsuwa ba zai je zai nemo shaida na biyu to shi ma za a bashi kwana uku za a bashi kwana uku zai nemo shaida na biyu idan ya kawo shaida na biyu shikenan in bai kawo ba kuma ya haɗa da rantsuwa idan ba haka ba kuma ya kira rantsuwa kuma sai a mayar wa shi wanda wato ainihin aka kai ƙara din ya rantse in ya rantse shikenan in bai rantse ba kuma shikenan sai a ce ya bi ya wancan haƙƙinsa shi wancan ya samu wato shaida na biyu din saboda haka dukkan wanda ake da aiki da awan yana bin wani bashi yana bin wani wato wani haƙƙi sai aka ce ya rantse kuma sai bai rantse ba za a bashi kwana uku ya ce zai nemo wato shaidu za a bashi kwana uku ya je zagaya wani ni kan baka san ba kana nan na bawa ne wa bashi bane su ta ni ba nan wani ba kana nan na bawa ne bashi har ya je ya samu wanda yake nan duk yayi ta iya tunanin sa wane ne shaidan sa waye yake wurin lokacin da wani din ya karbi bashinsa ko kuma idan wani haƙƙi ne ko zaluntan sai ya je ya samu wannan shaidan idan ya samu shikenan amma idan bai samu ba to kaga dole ne sai ya hada da rantsuwa ko kuma wancan ya rantsa ya kama hanyarsa wato ainihin ya tafi to da aka ce amruha mustabshaw al'amarin rantsuwa wato abun munanawa ne abu ne mara kyau domin idan ka rantse ba akan gaskiyanka ba sunan rantsuwanka yaminul gamus rantsuwa mai dulmiya mai ita cikin wutar jahannama ko cikin zunubi saboda haka dukkan wanda ya rantse ba akan gaskiya ba to ya kama hanyar tafiya wutar jahannama ne sannan haka nan manzo Allah ta sama yake duk wanda ya rantse rantsuwa ta fajirci wato ta ƙarya kuma ya san ƙarya yake yi ya sani ubangiji subhanahu wataala zai yi fushi da shi Allah ta'ala zai fushi da shi saboda haka ba za ka rantse rantsuwa ta ƙarya don ka ci haƙƙin wani ba idan ka yi haka za ka shiga cikin fushin ubangiji subhanahu wataala shi yasa rantsuwa tana da hadari in ba ta kama dole ba mutum bai zai wato ainihin rantse ba. Sannan sai ce wa musbitun dainan, da mai tabbatar da bashi limidiyanin ga wanda wato yake bi bashi. Wa musbitun dainan limidiyanin wa fi ikhla'i ma qarrab idhalika tufi. Wa musbitun dainan, da mai tabbatar da bashi limidiyanin ga wanda yake bin bashi. Wato mutum ne kake bin bashi, kace ka kai kara kana bin sa bashi, sai zamana kuma baka da shaidu, baka zo da shaidu ba, to za a baka kwana uku kaje ka kawo shaidu don kaje ka tabbatar da su shikenan. Idan baka kawo shaidu kwana uku ba, to sai a ce shi wanda kace kana bin sa bashin ya rantsa, in ya rantsa sai kama hanyar sai tafi. In ko ya kiran zuwa, to ka samu shaida daya kace ka rantsa, idan ka rantsa shikenan sai a baka hakkinka. To shi ma kwana uku ne za a bayar, idan ka yi da awan cewa shaidun suna nesa ne ba za su iya zuwa kwana uku ba, amma ka tabbatar akwai su, wannan za a iya kara maka. Amma in ba haka ba, in ka je kwana uku baka kwana uku ka zagaya ka dawo, kace kai baka samu shaidu ba, shikenan sai a ce wannan ya rantsa kawai ya kama hanyar sai tafi. Domin inda kana da gaskiya, akalla ya kamata ka ce lalle in shaida na wane da wane ne, amma yana Lagos ko yana Abuja ko yana Saudiya, dole dai ka faɗi a ina yake, sai ai kokarin yanda zai zo a sake kara maka ajali. Amma in kace baka samu ba, to kuma ba za a kara maka wani ajalin a ce ka je ka nemo wato ainihin shaida ba. Sannan wa fi ikhla'i ma karrabi, a wajen wofintar da kamar gida, zalika tufi. An bibi wannan ma, menene wofintar da kamar gida? Wato gida ne kake ciki, sai wani ya ce ba naka ba ne, kuma aka tabbatar da shaidun cewa ba naka ba ne, gidan nan ka zo ka yi mamaya ne kawai. Idan an tabbatarwa mai wannan gidan gidansa ne, to za a baka kwana uku ka fita daga gidan. Kwana uku ka zo ka yi mamaya ne, iya kwana uku za a baka ka fita ka baro mai gida, mai gida gidansa. To da aka ce ma karrafi, abinda kamar gida, kaga shago ma zai shiga kenan, kaga shi ma kamar gida ne. Shago kawai ka zo ka kama kasa kayanka a kasuwa, sai mai shago ya zo ya bayyana, sai je kai karanka cewa wannan shagon naka ne, aka ce kawo shaidu, ya kawo shaidu lalle shago naka ne, yanzu kai sai a baka notice kwana uku ka kwashe kayanka. Idan baka kwashe ba, alƙali zai iya turo ma'aikata su zo su kwashe maka kayanka ko su wurgar da kayan ko makamancin wannan, dai duk alaƙancin da aka maka kai ne wato ainihin ka jawo. Shi ma kwana uku za a ba. Sai ce wa shartuhu thubutu listiqaqi bi rasmin al-izar fi hibabi, amma sharadin a ce kwana uku aka baka din ka kwashe kayanka, wato thubutu listiqaqi, tabbatan cancantan wurin, lalle ga shaiduna an tabbatar kai ka cancanci wannan wajen. Abin nan ba wai daga fara shirya ba ne za a baka notice, sai an tabbatar da lalle wannan wurin naka ne, bi rasmin, da rubutu, wato shi ne takaddu, ga takaddun shago, ga takaddun gida, cewa wannan gidan ba naka ba ne, na wanda ya kawo karanka ne, to kwana uku ka fita ka bar gidan. Al-izaru fihi baqi, ya zama ba da uzuri kawai shi ya rage. Abinda ake cewa izari, wanda za mu zo babinsa, shi ne idan aka kawo karanka cewa misali a ce wannan gidan da kake ciki ba naka ba ne, sai je kawo shaidu da takaddu, da shaidu ya tabbatar da cewa wannan gidan nasa ne. Ga shaidu nan na ma'aikatan gidaje ko filaye, shi ne ga takarda nan an tabbatar da cewa naka ne. To a nan abin da ya rage shi ne izari. Abinda ake cewa izari, ko zaka kawo wata hujja da zaka tunkuɗe wannan shaidan naka, shi ne sai a baka kwana uku. A cikin kwana ukun nan, ko dai ka fita daga gidan, ko kuma ka kawo dalili da hujja na cewa wannan gidan ba naka ba ne. Misali, zaka iya kana cikin gida, sai wani ya kawo ƙaranka, shi kenan da ya kai ƙaranka sai ya ce ai gidan nasa ne, sai dai kawo shaidu da takardu cewa nasa ne, kaga ya cancanci gidan. Akwai kuma ai watakila sai ya kai aurinsa, sai ka ce a'a na siyi wannan gidan ne, takardan ne ban karɓa ba, amma ga agreement da muka yi kuma ga shaidu. Sai ka je ka kawo shaidunka, idan ka kawo shaidunka ga agreement ko da takardan ba ta wurinka, in dai shaidu adalai ne, to gida naka ne, sai dai a karɓi wannan takarda ta nan an same ta a baka kayanka. A karɓi sati na filin ko na gidan a baka. To da zai yi wa mutum ya sayar bai karɓi takardu ba, amma a samu agreement, a samu kuma shaidun cewa an sayar maka da wannan gida ɗin. Ka ga wannan yanzu ka tunkuɗe hujjansa ne, ko kuma shaidu ne aka yi amfani da su. Gidan da kake zaune a ciki ko shago, kana da awan naka ne, ko ka ba da hayansa a matsayin naka ne, sai wani ya zo ya ce ai gidan ba naka ba ne, ya ce gidan nasa ne, sai a ce to je kawo shaidu, sai je kawo shaidu guda biyu cewa gidan nasa ne ko shagonsa ne. Safa ba wai za a yanke hukunci kai tsaye ba, za a ce to wane, ga shaidun wane guda biyu cewa gidan nan nasa ne ba naka ba ne, ko kuma shagon nan nasa ne ba naka ba ne. Shin kana da wata hujja da za ka ture waɗannan shaidu? Idan bai da wata hujja shikenan dole ya fita notice kwana uku. Idan ko yana da hujja to sai a saurare shi, daga cikin hujjojin kuma zai iya cewa ban yadda da waɗannan shaidun ba. Idan yace bai yadda da su ba, kaga ya ce ba adalai bane, to sai ya kawo hujjan cewa ba adalai bane, ya kawo shaidu guda biyu adalai da suka tabbatar da wanin nan yana zuwa gidan giya kullun da yamma yana shan giya. Kaga yanzu adalcinsa ya fadi, ko kuma baya sallah, ba taɓa ganinsa yana sallah ba, wane baya sallah, ko wane ɗan fashi da makami ne dama, ko ɗan fuwan nayin ne, yarwa mutane da yawa fuwan nayin. Duk kamancin irin wannan irin laifuffukan da za su iya rusa adalcin mutum, idan ya soki ya kawo hujja, ya soki shaidun shi wannan wanda ya kawo ƙaransa ɗin, aka tabbatar da cewa lallewa ne ba mutumin kirki ba ne ba adali ba ne, shi kenan ya rusa wannan shaidun, shari'an ba za ta tabbata ba, sai zai je kawo wasu shaidu adalai daban amma ban da waɗannan. To a nan ne garin nemo wannan ne, sai a baka kwana ko in ka kawo ka turo wannan shaidan, shi kenan sai ce je nemo wasu nan, ba za a ce ka fita ba. In ko baka ture ba, to za a ce ka fita ka bashi gidansa, gida ya tabbata, ya tabbata nasa ne. Yace wa fi siwa aslin lahu thamaniya wa nisfuha li sittatin muwaliya thumma thalathatun li zaka tatba'u talawuman wa asluhu tamatta'u wa fi siwa aslin lahu thamaniya wa fi siwa aslin. Idan har rikicin ba na asali ba ne, abinda ake cewa asali shine gida ko gona ko fili, shine al'aslu kenan, shine al'aqar. To idan rikicin ba a kan gida ne ba, ba a kan gona ne ba, ba a kan fili ba ne ba, kuma ba a kan abubuwan da muka ba da misalai guda biyar na baya ba ne, ba irin waɗannan ba ne, wato ba irin bashi ba ne, ba irin abin da ya shafi ka fita ka bar gida ba, ko makamancin wannan. To sai ce lahu samaniya, za a bashi ajali kwana takwas. Wato idan mutum ya kawo ƙara kuma abun ba gida ba ne, ba ƙananan abubuwa ba ne, kamar a ce babur ne ko mota, misali motar wane ta wace, kamar a ce rikicin akan abun da ya shafi mota ne ko babur, sai ma motar wani, motar da take hannun wani ta wani, ya kawo ƙara, ko kuma mashin inda yake hannun wani na wani, to sai a ce an bashi ajali kwana bakwai, kwana takwas, ya je ya kawo shaidu, ya kawo hujjan da za ta tabbatar masa da wannan mota ko wannan mashin ne. Shine ma'anar wa fi siwa aslin, idan ba gida bane, ba gona bane, ba fili bane, ba waɗancan abubuwan da muka ambata bane. to lahu samaniya za a bashi ajalin wato ainihin kwana uku abana kwana takwas wa nisfuha da rabin kwana takwas din kwana nawa kenan kwana hudu amma li sittatin muwaliya muwaliya masu bi li sittatin ga kwana shida wato za a bashi kwana takwas sai in dan suka kare bai kawo shaido ba sai a bashi kwana shida in suka kare bai kawo shaido ba sai a bashi kwana nawa kwana hudu shine rabin kwana takwas din kenan shine ma'anan wani suha li sittatin muwaliya wani suha da rabin kwana kwana takwas sune kwana hudu amma muwaliya masu bi li sittatin ga shida kenan sai ka sa shidan kafin ka sa kwana hudu so an bashi kwana takwas ya ka ta kashe bi sai ka toje ka an kara maka kwana shida sai zaka tafiya kwana shida ya ka shaidu bai kawo ba sai ka toje ka an kara maka kwana hudu idan ya kawo shikenan kwana hudu sun kare bai kawo ba kwana nawa kenan 18 to daga nan summa salasatul li zaka tatba'u talawman wa asluhu tamattu summa salasatun sanan sai a kara masa kwana uku tatba'u da take bi li zaka ga wancan adadi shine kwana 18 din kenan kwana nawa kenan 21 kwana takwas kuma na son a rarraba su don a kure ka naka ne eh je ka kawo shaida an baka kwana takwas kwana takwas je da da bai bara ba yaya kuma alkali zai tsaye da shi ina shaidun sai ta yi ban samu ba amma ina neman su ban gansu bane da kan kara ma kwana shida kwana sha hudu kenan je da ya da ya dawo ina suke babu ban gansu ba amma dai ina nema dai kan kara maka kwana hudu kwana 18 je da ya da ya dawo ina suke ban samu ba sai ce to je ka an kara maka kwana uku shikenan kwana 21 kenan idan ya da yake bai samu shaidu ba sai ka koyi a shaida ka kai wannan da aka kawo karan ka cewa motan nan ba ta ka bane karan sai kai kai tafiyan ka sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan motan ba ta ka bane sai kama hanya sai tafi shikenan dan kar a bata masa lokaci to wayannan kwana uku din sai mallai yace talawuman don jinkiri wannan ana ce musu talawum talawum ko ba a ce maka kwana uku ba ne ta tafin fito to kwana uku kawai ake nufi talawum shine jinkiri talawuman don dan jinkirta masa wato jinkiri na ɗebe uzuri a ƙarshe kwana uku za a ƙara maka dai to me yasa aka rarraba su hikima ce daga zuwan kan an ce to an baka kwana 21 in ka je ka dawo sai ka kama roƙo duk Allah a ƙara mini ko kwana uku ne ƙara ko sati ne a ƙara mini kai kila sai a ji tausayin ka a ƙara maka amma idan an ƙara an ce takwas aka ƙara maka shida baka yi ba aka ƙara maka hudu baka yi ba aka ƙara maka uku baka iya kawowa ba in ka ce a ƙara maka sai a ce haba an ƙara maka shida baka kawo an sake ƙara hudu an sake ƙara uku to har da sau nawa za a ƙara maka ka ga an tsayar maka da hujja shikenan idan baka kawo ba sai a ce wanda ka kawo ƙaran ya rantse cewa ba haƙƙinka ba ne za ka kinsa wannan haƙƙin idan ya rantse shi kenan sai kama hanya ya ce to sai mallai ya ce wa asluhu tamattu asalin kwana uku nan da aka bayar don a ƙara jinkirta maka a ƙara jinkirta maka asalinsa tamattu ne to tamattu da take cikin alƙur'ani tamattu fi dalikum salasata ayyam abin nan samudawa notice din kwana uku aka ba su kafin a halakar da su annabi salihu da ya zo ya musu wa'azi ya yi musu gargaɗi su yi imani suka ƙi suka ce kawai shi ya zo ya ɓadda su ne kawai ga shi da fasaha da iya magana da komai suka ce shi ɓadda ne shi wawa ne abubuwa dai maganganu to bayan ya gama ya yi ta wa'azi a ƙarshe sai suka nemi su ƙure shi cewa ya kawo musu ya bayyanar musu da wata mu'jiza idan ya bayar musu da in ya bayyanar da ita to za su yi imani da shi sai suka nuna wani fan dutse wani dutse wanda kyawa ma ba ta tsirowa a kansa shine sakar sai suka ce ka tsiro mana da taguwa namijin na macen raƙumi ka kira ka tsiro mana da taguwa a nan wanda suke matashiya mai tsiron kaza da kaza da kaza idan ta fito daga cikin wannan dutsen za mu yi imani da kai kaga wani abu ne wanda al'ada ba zai taɓa yiwuwa ba. Ko jigawa ne inda yake tsiro da masara da gero da dawa, taguwa tana tsirowa a wurin ballantana a dutse, wanda ko ka shuka sai za ka shuka ma. To amma Annabi Sallu ya ce, to bari ne na fila raka'a biyu, na fila raka'a biyu roƙi Allah ta'ala kawai sai taguwa ta fito. Inda suka siffanta ta yanda take haka ta fito, aka ce su yi abin nan su daraja ta su girmama ta. Yau su sha ruwa, yau in sun sha ruwa gobe nonon ta za su sha, duk kuma nonon zai ishe su, ita kuma za ta shanye ruwan gaba ta. To amma sai suka yi su bi ka'idodin da aka yi, suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya musu doka, yace hadhi ya qaumu ya qaumu ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi fala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabun qarib. Annabi Salihu yace ku mutane na, wannan taguwan aya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kar ku taba ta da wani mummuna abu, kar ku cutar da ita. In kun cutar da ita akwai azaba da zai zo muku nan kusa kusa, ma'ana za a halakar da ku. Amma sai suka ce a'a su ba za su iya ba, yau su sha nono gobe ruwa, in sun sha ruwa ba su sha nono gobe ba, su ba za su iya ba, wai taguwan tana shanye musu ruwa. Sai za ka sai suka yi mitin a kan su soke ta. Shikenan Quddar bin Salif ya zo ya harbe ta, ya ce ta kibiya ya kashe ta, da ranta ne taguwan ya kashe ta. Kuma kaga Allah ta'ala ba zai bar su ba. To shine aka ba su notice na kwana uku ɗin, kamar yadda Ubangiji ta'ala ce fa'aqaruha فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقبول. سوك سوك تاغوان كشيتا يا الله تعالى تي توقي أما كنوتس قوانا أكو نبي سالو يتي قوانا أكو قوي حلقا ذات زوم قوانا القورين بانا كريابا سيكنان كو تكين بان قوانا أكو سي أبنجي تعالى أيكو إسكا أبنى تاوى أفوان آوى كوي malaka jibril ya daka musu gaba ɗayan su kuwa sai durƙusa da durƙusa akan gwiwan su zama gawa kawai, tsawa guda ɗaya na mala'ika. fa amma samudu fa uhliku bi taqiya. So da haka su samudawa da tsawa aka halakar da su, fa qadathum sayha shine tsawa. So da haka da ya daka musu tsawa kawai shikenan, kowa sai gashi yana durƙushe ya zama gawa kawai a inda yake. Wannan ita ce azaban da ta same su. To su malamai suka ce, to tunda kwana uku ne aka bawa samudawa notice domin su tuba, idan ba su tuba ba za a halakar da su, kuma da ba su tuba ba aka halakar da su, to shi yasa a shari'a sai a baka kwana uku, ko abun yana da ajali sai a ɗan ƙara maka kwana uku ta dawuman, don a ɗan maka jinkiri, dai a ɗebe maka uzuri gaba ɗaya yanda zai zama baka da hujja. Sai ta ce wa asluhu tamattau, ya ce wa fil usuli wa fil irsil mu'tabar min adadil ayyami 15 thumma tali 4 tustaqdamu bi dayfiha thumma yali talawwumu. Wa fil usuli abun da ya shafi harkan gidaje, rikici na gida. Wafil irfi da abinda ya shafi wato rikici na gado. Al-mu'tabar abinda ake lura min adadil ayyami, daga adadin kwanaki 15, kwanaki 15 ne za a fara ba mutum. Wato anan za a baka wata guda ne, wata guda za a baka, to amma za a rarraba maka su. Gida ne kuke rikici, kake naka ne. Wata uku, wata guda ka je ka kawo kuɗi a dunƙule za a baka ba, za a baka sati biyu da farko, shi ne kwana 15. Kun san wancan wajen ka fita daga gida ne bayan an tabbatar da ba naka ba, shi ne kwana uku. Wannan kuma kai ne ka zo ka ce gidan wane nawa ne, naka ne kana kai ƙaransa, to je ka kawo shaidu. Saboda gida kaga babban al'amari ne, zai yi wa shekara 20-30 ne ma da mallakarsa. To sai a baka ajali mai yawa don ka je ka kawo shaidu. To na farkon 15, kwana 15 za a baka. Idan ka kawo shaidu ka tabbatar da wannan, shikenan babu wani ishkali. ثم تلي أربعة تستقدم ثم تلي أربعة سنن كوانا خدس بيوبايا أما أنكوا كوانا خدون تستقدم أكي قباتا سبيدي فيها جنين كنتا وتدقانا تقوس كنان ثم يلي تلوم سنن كوانا خدون جنكرين كوانا أكي بيوبايا وتدقان باك كوانا بوما شابيارا za baka ba kwana hudu ne amma fa bayan an baka kwana takwas shine bi zai fiya thumma tali arba'atun yace kwana hudu yake bin kwana 15 amma to staqdamu za a gabace su su kwana hudu bi zai fiya da ninkin kwana hudu nawa ne ninkin kwana hudu shine kwana takwas thumma yali talawum nan jinkiri na kwana uku kuma ya biyo baya yanzu kenan za a bashi kwana 15 ya bashi da idan bai kawo ba sai a kara masa kwana 8 kwana nawa kenan 23 idan bai kawo ba sai a bashi kara masa kwana 4 nawa kenan 27 idan bai kawo ba sai a kara masa kwana 3 ya zama wata guda wannan haka za a bi su daki daki 15 ina shaidu babu to mun kara maka kwana 8 bai kawo babu mun kara maka kwana 4 babu an kara maka kwana 3 in ya zai ce a kara masa ba za a kara ma sai dai a ce shi mai gidan ya rantsa gidan nasa ne kawai shi kenan sai a yanke hukunci sai ya tafi yanzu kar ya bata mutane lokaci tunda an ba shi wata guda to haka nan akwai abin da ya shafi wato tabbatar da gado mutum ne ya ce shi magajin wani ne shi yana gadon wani kaga wannan abin da ya shafi nasaba ne wanda ya shafi tabbatar da dangantaka ne wani ne ya rasu mai kuɗi sai ce ai shi ɗansa ne shi kenan zai ka kawo shaida zai ka kawo shaida yana so ya ci gadon shi kenan sai a ba shi kwana 15 ya je ya kawo shaidu biyu adalai cewa shi ɗansa ne ko ƙaninsa ne ko babbansa ne ko babansa ne ko kakansa ne ko mijinta ne ko matarsa ne idan ya kawo shi kenan in bai kawo ba a ƙara masa kwana 8 in bai kawo ba kwana 4 idan bai kawo ba a kara masa kwana uku shikenan kwana 30 ɗinsa ya cika daga nan ba za a sake kara masa ba to kaga wannan an shiga cikin manyan al'amura kenan shi yasa wato ainihin adalin yake karuwa sai ce wa fi usuli irsin aw siwahu thalathatul ashhuri muntahahu lakin ma'addi a'ibudi bayyina wa mithluhu ha'izu milkin sakana fi usuli irsin a cikin tabbatar da wani asali na gado kaman gona ko fili ko gida suka ce wannan ai na gadon su ne aw siwahu ko kuma fili ne ko gida ko gona ba na gadon ba fa thalathatul ashhuri muntahahu wata uku shine matikansa amma da sharadi lakin ma'addi'ai budil bayyina tare da da'awan nisantan shaidu wato shaidun suna nisa sannan sai a baka wata uku ina wancan wanda muka yi a baya shaidun a kusa ne tabbatar da fili ko gona ko gida amma shaidu suna kusa wata ɗaya za a baka tabbatar da gado ko wani fili ko gida ko gona na gado amma shaidun a kusa suke za a baka wata ɗaya ne kwana 15 kwana 8 kwana 4 kwana 3 to amma wannan gona da fili da gidan ko na gado ne ko kuma ma ba na gadon ba amma kuma shaidun ba a nan kusa suke ba ila suna wata ƙasar ko suna wani gari mai nisa to thalathatul ashhuri muntaha wata uku ne matikan sannan za a baka wata uku shi ma za a rarraba maka baka wata ɗaya ka dawo ƙara maka wata ɗaya sake ƙara maka wata ɗaya idan ka kawo shaidu shi kenan in baka kawo ba shi wanda kake cewa wanda kake rikicin da shi sai rantsa in ya rantsa shi kenan shi yasa yace lakin ma'addi a'ibudil bayyina sai dai tare da da'awan nisantan wato ainihin shaidu wato tare da nisantan shaidu kenan shaidun in kusa ne wata ɗaya kawai za a baka sai ce wa mithluhu misalinsa ha'izu mulkin sakana wanda ya taro mulki ya zauna mutumin da wato yake cikin mulki ya zauna kaman gida ne aka yi da'awan gidan kuma kana cikin gidan shine ma'anar haiz alhauzu shine ka karbi abu ya zama kana tare da shi to ha'izu mulkin wanda ya tattaro wani mulki sakana da ya zauna a ciki wato gida kenan dama yana ciki shi da iyalansa ma hujjatin qawiyatin tare da hujja mai karfi na hu a gare shi mata asbata hu li nafsihi man asbata, duk lokacin da man asbata wanda ya tabbatar masa da wannan hujjan asbata hu ya tabbatar da shi li nafsihi kansa, to wannan shi ma za a bashi wata uku ya je ya kawo shaidu. Wato kana cikin gida kana zaune, wani ya zo ya ce ai wannan gidan ba naka bane, ko alhalin kana cikin sa, ko kuma kai ne kake cikin abun nan, kai ne kake cikin gidan, kana zaune sai wani ya zo ya ce ai wannan gidan ba naka bane, yanzu za a bashi wata uku ya je kawo shaidu. Amma fa idan akwai hujja mai karfi, hujja mai karfin shine a samu mutanen unguwar ko mutanen gari su ce wannan mutumin shekara da shekaru yana wannan gidan, ya rusa nan ya gina nan ya rusa nan ya haifi ƴaƴansa duk a wannan gidan, babu wanda ya taɓa da'awan cewa wannan gidan nasa ne, kaga yana da hujja mai karfi, yanzu tun kuɗe wannan hujjan ba ƙaramin aiki bane. To amma za a bashi wata hudu wata uku ya je ya kawo dalili shi wanda yake da'awan cewa gidan nasa ne, sai zai kawo hujja cewa gidan nasa ne, ko kuma shi wanda yake zaune a gidan ya tabbatar da cewa gidan nasa ne, to ya je ya kawo wato ainihin shaidu cewa gidan ba nasa, abin nan cewa gidan nasa ne, idan wani da awan wannan in shi wancan ya rasa hujja. To za mu zo a can gaba kuma idan an samu shekara goma kuma ko fiye da haka, wasu malayan suka ce ko sauraron ƙaran ba za a yi ba, matuƙar mutumin yana nan, wato anguwar kuɗe da mutumin kana zaune a gidan ka rusa nan ka gina nan ka rusa nan ka gyara nan ka gina wa ƴaƴanka nan ɓangaren can ƴaƴanka, shekara goma ko fiye da goma yana gani bai yi magana ba, kwazan kwazan sai je kai ƙaranka ko ya gidan nasa ne ba naka ba ne, wannan ko sauraron sa alƙali bai zai yi ba, da tuntunin da ake ta rushe-rushe me yasa bai zo ya kawo ƙara ba, alaman bai da gaskiya ne, amma da ba a taɓa ko ina ba kuma yana zuwa ya ce gidan nan nawa ne kowa ya sani, ko haya ake biya, kaga in haya kake kan ko shekara ɗari kai ai an san gida ba naka ba ne, to kaga wannan da a saurare ka. To amma wannan ka zauna a gidan kana da hujja cewa gidan naka ne, amma ba shaidu da takardu ba, misali wani ya zo yi da'awan nasa ne, to za a baka lokaci wata uku ka tabbatar da cewa gidan naka ne, domin akwai wasu gidaje na tsofaffin anguwanni wanda ko takardu ba su da shi, ko in ka shiga ƙauyuka sun zo sun sare wurin ne suka zauna ba su da takarda, to kaga kawai shaidan cewa sun je a wannan wurin shine shaidan cewa sun mallaki wajen, da rusa nan a gina nan da a share nan a gina nan shine shaidan gidan su, kawai shaidan cewa wannan wurin mallakan su ne, ko ta yi shekaru yana noma wuri ba wanda ya taɓa da'awan nasa ne, wani sai zai ce gonan sa ne, to irin wannan ko dama ba wani takardu ake yi ba. Amma mu tun da muka taso tun muna yara ana cewa wannan gidan baban wani ne, gidan baban wani, har ya tsufa har ya yi jikoki gidan baban wani ne, mu kan muna da wannan shaidan, kaga wannan hujja ne mai ƙarfi cewa gidansa ne, wanda ko zai ture wannan hujjan sai ya yi da gaske, ya ba da lokaci domin a tabbatar da dalili. Sai ce wa bai'u milkin liqada'i daini kad ajjalu fihi ila shahraini wa hallu aqdin shahrun ta'jilu fihi wa za indakumul maqbulu. Wa bai'u milkin, sai da mulki, liqada'i daini, domin biyan bashi, mutum ya sai da mulkinsa ko kuma za a sai da mulkin wani don a biya bashi ya tabbata masa, ana bin sa miliyon biyu bai da ita sai an sai da gidansa, to kad ajjalu fihi, an yi ajali a cikinsa, ila sharaini, zuwa ga wata biyu. Wato idan aka yi hukunci wa mutum ana bin sa kuɗin sun fi ƙarfinsa, to me za a nema? Kadarorinsa za a nema, sai a nemi kadarorinsa don a sayar a biya wanda yake da haƙƙi. To nan da a sa wata biyu ne ajali domin a saida wannan gidan, shi alƙali zai shela wa dai sai gidan wani, an kaɗa masa ƙararrawa kenan, da basu suka fi matsawa, ko ne wanda ake ce masa iflasi, in bashi ya maka yawa shikenan sai a zo ai kililin kadarorin ka kawai a kama sai da su, hukuma ne za ta yi wannan. To amma me amfanin ajalin wata biyu? Ajalin wata biyu nan ana neman wanda zai sai gidan da kimansa ne, wanda zai siya da kimansa, in mota ce wanda zai saita da kimansa da kimanta, in shago ne wanda zai sai shagon da kimansa, in fili ne haka, in gona ne haka, duk wata kadaranka za a sa ajalin wata biyu. Idan kafin wata biyu nan an zo an sayi gidan ko filin ko gonan ko motar taka ko shagon naka a bisa kimansa a cikin wata biyun ko kafin wata biyun, shikenan sai a karbi kudi a biya mai bashi bashinsa, in ka da canji a baka canji. Idan ko wata biyun ya cika babu wanda ya sayi gidan nan ko filin nan da kimansa, to za a sai da shi ko da da kudin da bai kai kimansa ba, don a biya wanda yake bin bashi haƙinsa. Misali gidan a ce zai miliyan hudu ne, wata biyu ana jira ba mai miliyan hudu, sai dai ana tayawa miliyan uku, miliyan uku da rabi. Shikenan sai a kira su a ce su zo su biya kawai, ko da miliyan uku ne sai a biya mai bashin nan miliyan biyu, kai kuma a mayar maka da miliyan ɗayanka. Hukuma ne za ta yi wannan, za ta sayar maka da kayan, ba bari ka za a yi wasu sayar da ka sayar ka biya ba. Don haka ne ai ba a yi shari'an ba kenan, ya zama kai kake wa kanka shari'a. Ya ce wahallu aqdin kulli kunce wani kulli shahran, shahrani ta'dilu ko shahruni ta'dilu, wata guda ne ake yin ajali fihi a cikin sa, wa za indahumul maqbulu, wannan shine abun karba a wurin su. Don wasu sun ce wata biyu ne, kenan ba a karba yadda da wata biyu, wata daya an zo an kulle wani ciniki, mutum ya sayar maka da fili bakacce ciniki, ciniki mai cika kaidan sama, ko kuma jida, sai aka kai kotu za a wurware wannan kullin wannan cinikin, to za a yi ajali wata guda ne don a tabbatar da gaskiyan cinikin ko rashin gaskiyansa. Misali ka kai mutum kara cewa ya sayar mini da fili amma filin na fahimci akwai rikici a ciki, ni na tuhuman ba nasa ba ne, kaga ba kana son a biyar maka da kudinka ba, to wata biyu za a ba da ajali cewa shi ya tabbatar da filin nasa ne, in ya tabbatar da wannan filin nasa ne da takardu ba za a warware cinikin ba, dole ka ne kawai ka sai da haka. In ko aka ga akwai rikici a cikin wannan wata ɗayan baka tabbatar da cewa fili naka ba ne, shikenan sai a warware cinikin, sai a mayarwa mai kuɗi kuɗinsa, kai kuma ka ɗauki filinka. Haka nan dukkan abubuwan da ake ƙwaƙwulawa na cinikin wasu abubuwa ne, so wata ɗaya ne wannan shi aka yadda da shi, amma wasu malaman sun ce a yi wata biyu. Wata biyu dai a je a bincika a tabbatar da menene matsalan cinikin, shin an sayarwa mutum biyu da gaske ne ko kuma mutum ɗaya aka sayarwa. Don ka zo ka sayarwa mutum biyu zai ta ya sayar min filin kuma ya je ya sayarwa wani, saboda haka ni ya sayar min da kuɗi na, to za a yi ajali wata ɗaya a tabbatar da hakan ne, akwai tanaƙus, warware juna. In an tabbatar da ka sayarwa wani, to za a warware cinikin, ko da warware ɗaya yayi ɗaya ne zai tabbata. In ko a aka samu a ba haka bane, zato yake ba wannan filin aka sayar, filinsa nasa ne, wani fili ne daban aka sayar wani, ba da hujjan da zai ce a warware wannan ciniki, sai a tabbatar da shi. Sai yace wa tujma'ul ajalu wat tafsilu fi waqtina hadha huwa al ma'mulu. Wa tujma'ul ajalu, akwai wawun ko ana ku akwai wawun, ni ana wa babu amma baitin zai karye ne, shi yasa na ƙara wawun din, wannan nasa ba wawun sai ya ƙara. Wa tujma'ul ajalu, ana hada ajalolin, wato a dunkule su wata ɗaya. Inda aka ce wata ɗaya nan zaka iya bada wata ɗaya, ba sai ka ce kwana 15, kwana 8, kwana 4, kwana 3 ba. Inda aka ce kwana 21 ma zaka iya bada kwana 21, ba sai an ce kwana 8, kwana 4, zo a sake cewa kwana 3 ma za a iya hadawa. So kenan zaka iya dunkulewa lokaci guda, sai ce wa tafsilu, amma a rarrabe su, a dinga baka da kaɗan kaɗan din. Fi waqtina haza, a wannan lokacin namu, lokacin da malam yake raye, huwa al-ma'mulu, shine abun aiki da shi, da shi muke aiki, kuma shi yafi kenan go. A baka kaɗan kaɗan don hujja ta tsaya, ba za ka dinga da to a ƙara mini, ka dinga tuba kana cewa ƙara maka, kana neman alfurma ba, an ƙara an sake ƙarawa, kaga za ka himmantu. Amma ƙilin an baka ajali wata biyu, sai kaga ai da sauran tayan, ka je ka yi tashiriri tanka, ka je ka yi sakaci har wata biyun ya zo ya mamaye ka, baka je ka yi abin da ya kamata ba. Amma an dinga rarrabewa sai kaga ka yi himma domin ka tabbatar da wato ainihin hujjanka. In ka kasa kuma alƙali sai hukuncinsa. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.